الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 15 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 21 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya wani dan uwa ke tambaya dangane da ma'anar wannan hadisi wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke fada idan tasafa sha'abanu fala tasumu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan sha'aban ya raba tsakiya manzon Allah yace fala tasumu kar ku yi azumi hadisi ne ingantacce yana nan kusa cikin bulugul maram kamar yanda al-hafiz ibnu hajar Allah ya ji kansa yake cewa rawahul khamsa cewa idan tasafa sha'aban fala tasum manzo Allah yace idan watan sha'aban ya raba tsakiya kar ku yi azumi wasu malamai suka ce ma'anar wannan hani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi mutumin da bai fara yin azumi ba da watan sha'aban ya kama sai bayan watan sha'aban ya raba tsakiya sannan mutum ya ce a lokacin nan zai yi azumi suka ce to anan duk wanda yayi haka ya shiga karkashin wannan hani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce anan hadisin ma'anarsa ya kunshi ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tataqaddamu ramadana bi saumi yawmin aw yawmayn aw kama qala manzo Allah yace kar ku gabaci wata na Ramadan da azumin yini daya ko azumin yini biyu manzo Allah sai yake cewa illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu aw kama qala sai dai mutumin da daman ya kasance yana yin wani azumin sa manzo Allah yace to wannan ba laifi yana iya kamar misali Ramadan ya rage kwana biyu ko kwana daya mutun ya taryo shi da azumi to wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta sai dai in mutun ya kasance yana da wani azumi da yake misali daman ka kasance kana azumin Annabi Dawud yau kai azumi gobe ka huta jibi kai gata ka huta to Ramadan ya rage kwana daya ko kwana biyu kuma sai ya fado ranar yin azumin ka ne to wannan ba laifi kana iya ko kuma daman kana azumin litinin da alkhamis litinin sai ta fado rana ta 29 ga watan sha'aban to wannan ba laifi mutun yana iya yi an gane ko to dan haka bugo da kari wannan hadisi ya tunatar da mu game da wani azumi wanda kusan sati guda malaman bid'a suna ta tallar shi a kafafan yada labarai kan radio kan talabijin kan abin da ya shafi waya ana yadawa wai akwai wani azumi wai ran 15 ga watan sha'aban kamar yanda suka yi shi a yau azumin da a Hausa ake kiran shi gimshiki haka ake kiran shi a Hausa gimshiki suke kiran shi wasu sukan kiraye shi azumin zabuwa wai duk wanda ya wuni da wannan azumi to an so yayi buɗe baki da naman zabuwa, in har naman zabuwa bai samu ba to yayi buɗe baki da kwanta. An rawaito wasu hadisai game da wannan azumi amma babu daidai da hadisi ɗaya da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda galibin su hadisai ne na ƙarya, sai kuma hadisi wanda yake da'ifun jiddan, wanda kuma su masu sunnanta ma mutane wannan azumi wai suna fakewa da cewa ai a daren nisfu min sha'ban ne, wato at-taqdiru sanawi yake kasancewa, ma'ana kaddara abubuwan da za su wakana a cikin shekara, domin akwai at-taqdiru al-umri akwai at-taqdiru sanawi. At-taqdiru sanawi shine kaddara duk abin da zai wakana a cikin shekara, wannan ko Ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi shi ne a dare wanda yake na Lailatul Qadr, ba daren nisfu min sha'ban ba, a daren Lailatul Qadr Ubangiji ta'ala yake kaddara ma bayinsa duk abin da zai wakana a cikin wannan shekara, da wanda za a karɓi rayuwarsa, da wanda za a rayar da shi, wanda za a haifa, da wanda za a karɓe masa mulki, da wanda za a bashi mulki, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a ɗora masa rashin lafiya, da wanda za a bashi lafiya, komai Allah yana kaddara shi a cikin wannan shekara, a cikin wannan dare. Shi kuma wannan dare a daren Lailatul Qadr ne kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da haka. Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman, ita ce ake kiranta suratul Dukhan. Ubangiji ta'ala ke faɗa Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani wato a cikin wani dare wanda yake ma'abucin albarka. Ubangiji ta'ala sai ya ce inna kunna munzirin, lalle mu mun kasance masu galgadin bayi cewa su shiga taitayin su kenan su tsara dokokin mu. Sai ya ce fiha a cikin wannan dare yufraqu kullu amrin hakim, ake rabe dukkan wani al'amari wanda yake abun hukuntawa, duk wani al'amari da Allah yake nihin hukuntawa, yake nihin zartar da shi a cikin wannan shekara, to a wannan dare ake rabe wannan hukuncin, ake rabe komai. To dan haka al-laila al-mubaraka wato shine daren Lailatul Qadr, domin a daren Lailatul Qadr ne Allah ya saukar da Al-Qur'ani. Kaga cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, lalle mu ne muka saukar da wannan Al-Qur'ani a wani dare ma'abucin albarka. To can a cikin sura ta musamman, ita ce suratul Qadr, Ubangiji ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul Qadr wa ma adraka ma lailatul Qadr lailatul Qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ubangiji ta'ala ya ce inna anzalnahu, lalle mu ne muka saukar da wannan Al-Qur'ani fi lailatul qadr a wani dare wanda yake mai daraja. Sai yace wa ma adraka ma lailatul qadr, wa ya sanar da kai mi ake nihi da lailatul qadr. Sai yace lailatul qadr khairun min alfi shahr, daren lailatul qadr wato yafi wata dubu a gun Allah subhanahu wataala, alkhairin sa yafi wata dubu. To kaga al-lailatul mubaraka dare ma abucin albarka wanda Allah yake faɗa a cikin suratul Dukhan shine dai daren lailatul qadr. To daren Lailatul Qadr a cikin wani wata yake? A cikin wata na Ramadan yake, kuma a goma na ƙarshe. Kuma Allah ya faɗa mana a cikin daren Lailatul Qadr ne, a cikin wata na Ramadan ne ya saukar da Al-Qur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Don haka kasancewar daga cikin malamai magabata, malaman tafsir waɗanda suka tafi akan cewa wato daren nisfun min sha'ban a cikin shi ne ake rabe dukkan wani abu da Allah yake nihin kaddara ma ba yinsa a cikin shekara, shine ikrima maulani na Abdullahi dan Abbas to shi ya tafi akan haka tare da cewa duk hadisan da suka zo to wannan hadisai ne ga ifai kuma da hadisai waɗanda suke mawdu'ai hadisai waɗanda suke na ƙarya wanda na daga cikin su hadisin da Usman ibn al-Mughira ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tuqdaul ajalu min sha'abana ila sha'aban yace akan yanke dukkan ajalin bayi daga watan sha'aban zuwa sha'aban na bati ma'ana duk abin da zai wakana kenan a cikin watan sha'aban na bana ma'ana zuwa na bati sai yace hatta innar rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta yace har zaka ga mutun yayi aure ko kuma an haifa masa mata kuma alhali sunan shi ya fito a cikin matacci waɗanda ba za su ketare wannan shekara ba to wannan hadisi ne dha'ifi kwata-kwata bai tabbata ba kamar yanda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin sanadin hadisin akwai wani marwayci wanda ake kiran shi wato Usman ibn al-Mughira shine ibn Muhammad ibn al-Aknas an danganta shine zuwa kakansa sai yake cewa saduqun ne lahu awham dan haka hadisin yana cikin kenan Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an tafsir at-Tabari hadisi ne dha'ifi wanda yake bai tabbata ba sannan hadisi na biyu wanda aka rawaito akan haka hadisin da Aliyu Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kanat laylatun nisfi min sha'ban idan daren nisfin min sha'ban ya kasance fa qumu laylataha wato wai ku tsaya cikin daren ku yi ta nafilfili wasumuna haraha ku azumci yinin sai yace fa inna allaha yanzilu li gurubi shamsi ila sama'id dunya domin in rana ta fada a daren nisfin min sha'ban Ubangiji ta'ala yana saukowa zuwa samar duniya ya kulu yana fada ala mustaghfirun fa aghfira lahu ina mai neman gafara na gafarta masa ala mubtalan fa uafiyahu ina wanda na dora masa wani bala'i wato ya roka a tsayaye masa ala mustarziqun fa urziqahu ina mai neman arziki na azurta shi ala kaza cewa Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka hatta ya dulu alfajir wato har sai an kai lokacin da alfajir yake to wannan hadisi yana cikin sunan ibn majah don haka wannan hadisi ne mawdu don haka Sheikh Nasir Albani yake cewa wannan hadisi ne dha'ifun jiddan aw mawdu hadisi ne wanda yake na ƙarya ko kuma hadisi ne mai rauni wanda yake kware don haka Yahya ibn Ma'in da shi da al-Imam Ahmad suka ce a cikin sanadin sa akwai wani marwayci wato shine Abubakar Abdullahi Abubakar ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Sabra suka ce wannan yana kirkira hadisi ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana makaryaci yakan kirkira hadisi ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan hadisi ne mawdu hadisin ƙarya ne na cewa in daren nisfu min sha'ban ya kama wato ku yi azumin yinin sannan kuma daren wato ku yi ta nafilfili shine za ku ji malamai suna ba da wasu nafilfili a wannan daren da wasu addu'o'i na musamman tsakanin magarba da isha gaba ɗaya su ba abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku wanda yazo shine hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wani dare na rashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi tsammanin ko ya tafi ɗakin wata mata daga cikin matansa sai na ringa neman sa tace sai na same shi a makabarta ta baki'a sai manzon Allah yake cewa da ni haba Aisha shin kina zatan Allah da manzon shi za su zalunce ki su tauye miki haƙƙinki sai manzon Allah yake ce mata inna Allah azza wa jalla yanzilu laylatan nisfi min sha'ban ila sama'id dunya ki san da cewa Ubangiji ta'ala na saukowa zuwa samar duniya a daren nisfin min sha'ban fa yaghfiru li akthara min adadi sha'ri ganamikan ya gafarta ma bayinsa adadin gashin tumakai na kabila wanda ake kiran su banu kalb sun shahara da yawan kankanan dabobi to wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne iya hadisan da suka zo akan wato azumin kenan, wannan akan kenan abin da ya shafi kenan nisfu min Sha'ban. Amma galibin duk hadisan da aka zo da su hadisai ne waɗanda suke na ƙarya, babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka na maganar cewa idan tasafa nisfu min Sha'ban fala tasumu, wannan hadisi ya hau kan duk wanda ya azumci wannan nisfu min Sha'ban kenan, ya fada cikin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Matukar kenan ba azumin ayyamul bid bane ne 13 14 15. Dan haka Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin malaman Malikiya, sai yake faɗa a cikin littafinsa Ahkamul Qur'an, yake cewa wa jumhurul ulama, yace jumhurun malamai sun tafi ala annaha lailatul qadr, wato al-laila al-mubaraka, daren da Allah yake rabi duk abin da zai kaddara ma bayinsa a cikin shekara, wato shine daren lailatul qadr. Sai yace wa minhum man qala, daga cikin magabata akwai wanda ya faɗa innaha lailatul nisfi min Sha'ban, cewa daren nisfi min Sha'ban ne. Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa sai yace wa huwa batil, wannan maganar banza ce, لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطي, domin Allah ya faɗa a cikin littafinsa wanda yake mai gaskiya shine Al-Qur'ani, Al-Qati, littafi wanda yake da yankakkiyar hujja, shine ya faɗa shahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an, shahru Ramadan Ubangiji ta'ala yace shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. Sai yace fanassa, Ubangiji ta'ala ya bayyana ala anna miqata nuzulihi Ramadan, cewa lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani wata ne na Ramadan, kuma ayyana min zamanihi al-laila ha kuna bi qawlihi fi lailatin mubaraka, sannan sai ya ayyana mana zamanin da aka saukar da Al-Qur'ani shine a cikin dare, wani daren kuma shine daren lailatul qadr, shine laila mubaraka. Sai yace fa man za'ama, duk wanda ya raya annahu, cewa daren da ake rabe wannan hukunce-hukunce a tsawon shekara fi gairihi, cewa ba daren lailatul qadr bane, faqad a'zama al-firyata 'ala Allah, yace ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah. Sai yace wa laysa fi lailatin nisfi min Sha'ban hadithun yu'awwalu 'alayhi la fi fadliha wala fi naskil ajali fiha. Sai yace fala taltafitu ilayha, yace babu daidai da hadisi daya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da daren nisfin min Sha'ban, yace ko wani fadalar shi, yace babu daidai da hadisi daya, ko cewa a cikin daren ake shafe dukkan wasu ajilla, ma'ana mutanen da za a karbi rayuwarsu a shekara, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a dora ma rashin lafiya, da wanda za a yaye masa. Yace babu daidai da hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa daren nisfin min Sha'ban ne. Don haka yace fala taltafitu ilaiha, don haka kar ku waiwaya zuwa haka. Don haka ga azumi waɗanda suke na sunna, waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba za ka taba jin waɗannan malamai suna yada wannan azumi a cikin al'umma wanda ya tabbata, sai abinda bai tabbata ba, abinda bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi suke kokarin yadawa. Wannan kuma duka aiki ne wanda yake na shaytani, a raba ku da abu wanda yake na kwarai a zo muku da jabi. Don haka kenan a sunnance a addinance ba maganar azumin nisfu min Sha'ban, kuma iya abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumi waɗanda suke na nafila, wato wannan ya wadaci mumini. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul fada'il. Kuma muna cikin wato muna dai cikin wato kitabu zaka kenan, babu ta'kidu wujubi zaka kenan a cikin kitabul fada'il, kuma babi wanda ke bayani game da karfafa wato wajabcin zakka, wanda mun tsaya karshen hadisi na Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda ke cewa nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsayar da sallah da bayar da zakka da yin galgadi ga dukkan musulmi, wanda bayani ya gabata akan hadisin wanda yana nuna mana yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kulla mubaya'a da sahabbansa, wato shine bayar da zakka, lazumtar bayar da zakka, wanda wannan hadisi yana nuna mana mahimmancin zakka a musulunci. Don haka manzon Allah yake kulla mubaya'a da wasu daga cikin sahabbansa cewa su yarda su amince cewa za su fitar da zakka. Idan za mu tashi hadisi na gaba, قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة أودها لها بكاء قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تقعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بودها لها بقاء قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلهاء ولا أضباء تنقهه بقرونها وتقهه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أكراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو رودة فما أكلت من ذلك المرج أو الرودة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أوراثها وأبوالها حسنات ولا تقطع دولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالخمر قال ما أنزل علي في الخمر شيء إلا هذه الآية الفاضة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى متفق عليه وهذا لفظ مسلم. malam Allah ya ji kansa ke fada, wato wannan riwaya ce ta Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min sahibi zahabin wala fidda, manzon Allah ya ce babu mutumin da babu wani ma'abucin zinari ko ma'abucin azurfa, ma'ana mutumin da ya tara dukiya, dukiya ta zinari ko dukiya ta azurfa, wanda anan waɗannan kuɗaɗe waɗanda muke amfani da su a yau wato sun tsaya matsayinsu, saboda daman zinari da azurfa su ne kuɗaɗe waɗanda ake cinikayya da su, ake mu'amala da su a wancan lokaci. To a yau jama'a sun yawaita a duniya, zinari da azurfa sun yi ƙaranci, don haka sai Allah ya ganar da bayin shi wata hanya wanda za a samu kuɗaɗen da za su maye gurbin zinari da azurfa a ringa mu'amalantar juna. Su ne waɗannan kuɗaɗe da muke amfani da su na zinari da wannan wato na sefa da naira da sauran kuɗaɗe dai ga su nan sun wuce a lissafa, waɗannan a madadin zinari da azurfa suke. Don haka kamar yanda zakka ta zama wajibi a cikin zinari da azurfa, to haka dukkan kuɗaɗen da ake amfani da su a yau akwai zakka a cikinsu. Duk azabar da Allah ya tanada ma mutumin da ya tare zinari da azurfa baya fitar musu da zakka, haka duk wanda ya mallaki wasu kuɗaɗe baya fitar musu da zakka, to Allah zai masa irin wannan azaba a ranar kiyama. Shine anan yace ma min sahibi zahabi, manzon Allah yace babu mutumin, babu wani wanda yake ma'abucin zinari, wanda ya tara zinari wala fiddatin ko azurfa, la yu'addi minha haqqaha, manzon Allah yace baya fitar da haƙƙinta. Me ake nihi da haƙƙinta? Shine zakka. Manzon Allah yace illa idza kana yawmul qiyama, face idan ranar qiyama ta kasance, suffihat lahu safa'ihu min nar, manzon Allah yace za a maida masa dukkan abin da ya tara na zinare da azurfa, wato wasu alluna na wutar jahannama, za a maida su wasu alluna na wuta. Lafazin safa'ih jam'i ne na safiha, idan aka ce safiha shine allo, a kalele ce abu yayi fadi kenan. To dukkan zinaren da mutum ya tara da duk azurfar da ya tara da duk kudaden da ya tara, to a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya a kalele ce wannan zinare ko wannan azurfa, a maida su wasu alluna, sannan a saka su cikin wutar jahannama. Shine yace fa uhmiya alaiha fi nar jahannam, manzon Allah yace za a kone wannan zinari da wannan azurfa a cikin wutar jahannama, za a saka a rura wutar jahannama sai waɗannan alluna sun yi jajjawur. Wanda kuma kar mu manta bayani ya gabata, zafin wutar jahannama sai ka dimka zafin wutar duniya su 70 zai baka gwalgwadan zafin wutar jahannama. Wal iyazu billahi, za a saka wannan zinari da azurfa a cikin wutar jahannama a yi ta rurawa, bayan an kalele ce ta an maida su wasu alluna sai sun yi jajjawur. Manzon Allah ya ce sannan za a fito da su, fayukuwa biha jambuhu, wato za a ringa ma haƙarƙarinsa wato lalas, wajabinuhu da goshinsa, wa zaharuhu da gadan bayansa. Idan aka ce lalas shine a sanya abu cikin ƙarfe cikin wuta sai in yayi zafi, sannan a ringa dudana ma mutum a jiki, don haka dutsun guga fer ake kiran shi mikiwa, abin yin lalas, domin ai fer sai in yayi zafi sannan a ringa gogawa a jikin kaya don su meke. To haka waɗannan zinare da azurfa da mutum ya tara baya fitar da zakka, ko wasu kuɗaɗe da mutum ya tara baya fitar da zakka, to a ranar kiyama za a saka su cikin wutar jahannama a rura wutar sai in sun yi ja, sannan sai a fito da wannan karafuna sai a ringa dora masa a haƙarƙari, sannan da goshi, sannan kuma da gadan baya. Hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗannan wurare a jikin ɗan adam sun fi ko ina jin raɗaɗin zafin wuta, da goshi da haƙarƙari, sannan da gadan baya. maza Allah yace kullama baradat, a duk lokacin da waɗannan alluna suka huce, idan suka huce maza Allah yace uidat lahu, sai a koma mayar da su cikin wutar jahannama, hallo arura arura sai sun yi jajjawur, sannan hallo a fito da su a ringa dudana masa a hakarkari, sannan da goshinsa, sannan da gadan baya. Maza Allah yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, a cikin yinin da gwalgwadansa ya kasance shekara 50,000 ne, yinin alkiyama gwalgwadan yinin wannan tsawon shekara 50,000 ne. Wannan ita ce azabar mutumin da ya yi buloken kuɗi baya fitar masa da zakka, mutumin da ya tara dukiya baya fitar masa da zakka, baya fitar mata da zakka, to za a masa irin wannan azaba tsawon shekara 50,000 a yinin alkiyama, shine iya abin da za a yi ta masa. In wannan alluna sun huce hallo, sai a maida su cikin wutar jahannama arura arura, in sun yi ja hallo a fito da su a dora masa a hakarkari, sannan da goshi, sannan da gadan baya, hallo in sun huce hallo a maida a zuga, in sun yi ja hallo a fito a yi ta dora masa a cikin yinin da ya kai gwalgwadan shekara 50,000. Maza Allah yace hatta yuqda bainal ibad, har akai lokacin da za a rabe hukunci tsakanin bayi, fayura sabiluhu, sannan a nuna masa tafarkinsa, imma ilal jannati wa imma ilal nar, an gane ko fayuriya sabiluhu ko kuma fayura, kenan a nuna masa sabiluhu hanyarsa, imma ilal janna ko ta kasance aljanna in Allah ya rangwamta masa, wa imma ilal nar ko kuma tafarkinsa ya kasance zuwa wuta. Ita wannan azaba fa kawai ta keɓanta ne a cikin yinin alkiyama, ne za a yi masa wannan azaba. Bayan an gama wannan sakamako yinin alkiyama, an raba hukunci tsakanin bayi, sana a lokacin nan a nuna masa ta hanyar shi, in ɗan aljanna ne a nuna masa hanya zuwa aljanna, kuma in ɗan wuta ne a nuna masa hanya zuwa wuta. Amma wannan ukuba da aka masa ukuba ce ta rashin fitar da zakka, wal iyazu billahi. Akan wannan gaba malamai suka tafi akan cewa duk mutumin da yake fitar da zakka in dai ba musan wajibcin ta bai, suka ce to bai kafirta ba, inda a ce wanda baya fitar da zakka ya zama kafiri, to da ba fa'idar a ce a nuna masa hanyar shi imma aljanna ko dan wuta, domin shi kafiri in an waye gari kiyama hanya ɗaya ce kawai zuwa wuta. Dan haka wannan shine dalili wanda yake mai ƙarfi, wanda yake tabbatar da duk mutumin da baya fitar da zakka saboda ruwa, amma ya tabbatar da cewa wajibi ce, to wannan bai kafirta ba, mai laifi ne wanda yake babba, kuma ga irin azabar da Allah ya tanada masa a ranar kiyama, in an rabe hukunci sannan a nuna masa hanyarsa, imma ilal janna ko ya kasance zuwa aljanna in Allah ya rangwamta masa, wa imma ilan nar ko kuma ya kasance zuwa wuta. Kila ya rasulullah, sai aka ce ya manzon Allah, fal ibil, washin su kuma raƙun masu ma haka ne? Kala sai ya ce wala sahibi ibil, maza Allah ya ce wallahi babu wani ma'abucin raƙun ma, la yu'addi minha haqqaha, wanda baya fitar da haƙƙinta, ma'ana baya fitar da zakkansu. Sai ya ce wa min haqqiha, yana daga cikin haƙƙi na raƙun ma bayan zakka, halbuha yawma wirdiha, tatsar su a ranar gangarawar su zuwa mashaya, randa aka kore raƙuma zuwa mashaya, randa za a kai su a basu ruwa, to yana daga haƙƙi wanda Allah ya wajabta ma mai raƙuma a can wurin shayar da raƙuma a tatsi madara, domin mabukata talakawa miskinai sukan bi mashaya ta raƙuma, in an zo a tatsa a taimaka musu a basu madara, to wannan yana daga haƙƙin raƙuma. Duk wanda ya kai raƙuman shi mashaya dole zai tatsi madara, duk wasu mabukata waɗanda suke mabukata a ɗauka a basu. Shine maza Allah ya ce wa min haqqiha, yana daga cikin haƙƙin raƙuma, halbuha, maza Allah ya ce tatsar su, yawma wirdiha, ranar da aka kora su zuwa mashaya, kenan a tatsa a ba mabukata madarai. Sai ya ce illa idza kana yawmul qiyama, face ranar kiyama idan ta kasance, maza Allah ya ce buɗeha laha biqa'in qarqari, wato za a shimfiɗa shi ga sura kumman, biqa'in qarqari wato a bagire wanda yake haƙo, shi mai raƙon man za a zo da shi a ranar kiyama a fili wanda yake hako za a shimfida shi a shimfide shi a shimfida ma raƙon man aw farama kanat an gane ko shine yace bi ka'in wato a fili karkarin wanda yake hako in aka ce karkar wuri wanda yake hako ke aw farama kanat kuma waɗannan raƙon man za su zo fiye da yanda suke a duniya sai sun fi yanda suke a duniya koshi da kiba da cika da batsewa kuma sai sun fi yanda suke a duniya yawa maza Allah ya ce la yafqidu minha fasilan wahidan daidai da dan taguwa ɗaya tak ba zai rasa ba gaba ɗayan su za su zo cika ku in dubu nawa ne mutum zai za su za a zo da su a yinin alkiyama maza Allah ya ce tad'uhu bi akhfatiha idan an shimfide shi a wannan kasa ta haku waɗannan raƙun ma maza Allah ya ce za su ringa take shi bi akhfafiha da takunsu wata abuhu kuma za su ringa cizansa bi afwahiha da bakinsu raƙun man za su ringa take shi da takunsu kuma sannan za su ringa cizan shi da bakinsu maza Allah ya ce kullama marra alaihi ulaha a duk lokacin da na farkonsu suka wuce a kansa rudda alaihi ukraha karshen raƙuman kuma sai a dawo da su a kan shi kenan za su ringa defile a kan shi idan suka zo misali an shimfidar da shi sun taka sun wuce gaba daya karshen in suka zo kuma karshen sai su zamanto su ne na farko kuma sannan sai su dawo in suka dawo kenan nan ya zama karshe hallo sai su zama su ne na farko hallo sai su koma shine yace kullama marra alaihi ulaha a duk lokacin da farkonsu suka wuce a kansa rudda alaihi ukraha karshensu manzon Allah ya ce kuma sai a dawo da su a kansa fi yawmin kana migdaruhu 50 alf sana a cikin yinin da gulgudansa shekara 50 haka waɗannan raƙon ma za su ringa take shi suna cizansa wal iyazu billahi idan suka take shi suka je sannan kuma hannu sai su dawo hallo su koma sannan kuma su dawo a tsawon yini shekara 50 haka za su yi ta masa wal iyazu billahi to wannan ba ma maganar ba raƙumi ya cije ka ya taka kama ai ba karamin bala'i bane kuma ba raƙumi ɗaya ba iya raƙuman da mutum ya mallaka to haka za su zo a ranar kiyama kuma babu wani ramamme a cikin su kosassu haka za su zo wal iyazu billahi kuma daidai da raƙumi ɗaya mutum ba zai rasa ba za su zo cikakku kuma su yi ta take shi a cikin wannan yini sai ya ce hatta yi ƙoba bainal ibad manzo Allah ya ce har a kai lokacin da za a rabe hukunci tsakanin bayi fa yura sabiluhu ko kuma fa yuriya sabiluhu a nuna masa hanyarsa imma ilal jannati imma ya kasance zuwa aljanna idan Allah ya masa rangwame wa imma ilan nar ko kuma hanyar shi ta zamanto zuwa wuta wal iyazu billahi amma wannan azaba da aka masa ita ce sakamakon rashin fitar da zakka da yi ta wanda ya mallaki raƙun ma kenan kila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah fal baqar wal ganam shin shanu da raƙun da kankanan dabobi su ma haka ne kala sai ya ce wala sahibi baqarin wala ganamin maza Allah ya ce wallahi babu wani ma'abucin shanu wala ganamin ko kankanan dabobi timakai da awakai la yu'addi minha haqqaha da baya fitar da zakkarsu illa idza kana yawmul qiyama face idan ranar qiyama ta kasance bude halaha bika'in karkar maza Allah ya ce za a shimfida masu shanun za a shimfide shi ga shanun a shimfide shi a ƙasa wadda take a fili wanda yake hako maza Allah ya ce la yafqidu minha shay'an ba zai rasa komai daga cikin shanun nashi ko kankanan dabobi sai sun zo a cike laysa fiha aqsa maza Allah ya ce a cikin shanun ko a cikin awakin wato babu aqsa wadda take mai lauyayyen kaho an gane ko wadda kahonta yayi lauyi babu kowace za a meke kahonta za ta zo kaho a tsaitsaye idan aka ce a ƙasa wadda take da lauyayyen kaho wadda take da lauyayyen kaho ai ba ta iya tunguzu to za su zo laysa fiha a ƙasa manzo Allah ya ce babu mai lauyayyen kaho a ciki wala jalha manzon Allah yace kuma babu wanda take sungululun wanda babu kaho, koda shanu ne waɗanda ba su da kaho a nan duniya, to a ranar kiyama kaho za a yi musu. Ai akwai nau'i na shanu waɗanda ba su da kaho, masu guntayen kaho, to a ranar kiyama in ma su ne mutum yayi kiwo a duniya baya fitar da zakkar su, to a ranar kiyama za su tashi suna da kaho. Shine manzon Allah yace wala jalha, babu wanda take maras kaho, wala adba, manzon Allah yace kuma babu mai karyayyen kaho. Idan aka ce adba wanda kahonta ya kare, to koda kahonta ya kare za ta tashi a ranar kiyama kahonta cikakke lafiyayye. Shine yace wala adba, babu mai karyayyen kaho a cikin su. Maza Allah ya ce tambahuhu bi quruniha, za ta ringa sukansa wato da kahonninta, wata da'uhu bi azlafiha, kuma za ta ringa take shi da kohotanta, kullama marra alaihi gulaha, a duk lokacin da farkonta suka wuce a kansa, rudda alaihi ukraha, maza Allah ya ce sai a dawo da karshenta kuma a kanshi. Waɗannan shanu da mutum ya tara baya fitar musu da zakka, ko ƙanƙanan dabobi, tumakai da awakai, kenan su ne iya azabar da Allah zai mame su a ranar kiyama. Za a zo da su suna cikakku, babu wadda ba ta da kaho, babu wadda take mai lauyayyen kaho, babu mai karyayyen kaho, kenan za su zo da su cikakku. Kuma za a shimfiɗe shi a fili wanda yake haƙo, kamar yadda aka shimfiɗe mai raƙun ba. Waɗannan shanu kenan za su ringa sukan shi da ƙahon, haka awakin za su ringa sukan shi da ƙahonninsu, sannan kuma za su ringa take shi da kohotansu. Idan aka koro su suka take shi gaba ɗaya, ƙarshensu kuma sai ya zamanto shi ne farko, kuma sannan sai a dawo da su a cikin yinin da gwalgwadansa shekara 50,000. Maza Allah ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, a cikin yinin da gwalgwadansa shekara 50,000, hatta yi kuza bainal ibad, manzo Allah ya ce har akai lokacin da za a raba hukunci tsakanin bayi, fayuriya sabiluhu, sannan a nuna masa hanyarsa, imma ilal janna, ko ya kasance zuwa aljanna, wa imma ilan nar, ko ya kasance zuwa wuta, waliyazu billah. To anan a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana nau'in azaba kala uku ga waɗanda suka mallaki dabobi da waɗanda suka mallaki kuɗaɗe ba sa fitar musu da zakka, tare da cewa daman duk wanda ya tara kuɗi baya fitar masa da zakka. Tuntuna Allah ya kissanta mana nau'in azabar da za a yi masa a cikin suratul tauba, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna ha fi sabilillahi fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhuma alaiha fi nari jahannama fa yukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, waɗanda suke taskance zinare da azurfa, sun tare zinare da azurfa da kuɗaɗe, wala yunfiquna ha fi sabilillah, ba sa ciyar da waɗannan kuɗaɗe saboda Allah. Ubangiji ta'ala ya ce fabashshirhum bi azabin alim, yi musu gatse da wata azaba ma'abuciyar. Me yake nihi ciyarwa fi sabilillah, ma'ana ba sa fitar da zakka? Sai ya ce yawma yuhuma alaiha fi nar jahannam, ba su labarin yinin da ake kona dukiyar da ba a fitar mata da zakka a cikin wutar jahannama, kamar yadda manzo Allah ya nuna mana sai a maida ta wasu alluna a saka su cikin wutar jahannama, a yi ta rura wutar sai sun yi jajjawur, sannan sai a fito da su. Fatukuwa biha jibahuhum, ubangiji ta'ala ya ce sai a ma goshin su lalas, wa junubuhum, da haƙurƙuransu, wa zuhuruhum, da gadan bayansu, a ringa ɗaɗana musu waɗannan alluna na wuta. Ubangiji ta'ala ya ce sai a ce da su don yi musu Allah wadai, hadha ma kanaztum li anfusikum, wannan shine abinda kuka taskance ma kawunan ku na dukiya, kuka tara bakwa fitar da zakka. Sai ya ce fazuku ma kuntum taknizun, ubangiji ta'ala ya ce ku ci gaba da ɗanɗanar wato abinda kuka taskance na dukiya, kenan za a yi ta musu wannan azaba tsawon yinin da ya kai gwalgwadon shekara 50,000, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya. Kila sai aka faɗa aka ce ya Rasulullah ya manzon Allah falakhailu su ku dawakai menene lamarin su, an gane ku? Sahabbai suka tambaya suka ce falakhai ya Rasulullah su fa dawakai menene al'amarin su, domin abu ne sananne abun su doki babu zakka a cikin shi. To anan suke tambayar shi kuma doki menene lamarin sa. Qala sai manzon Allah yace al-khailu salasatu, yace su dawakai kala uku ne, ma'ana doki kala uku ne. Sai yace hiya li rajulin wizrun, manzon Allah yace akwai mutumin da doki ke zame masa wani nauyi ne wanda yake na zinubi. Akwai mutumin da in ya rike doki to wannan doki yakan zame masa wani sababi ne na labtar wato zinubi. Shine yace hiya li rajulin wizrun, doki yakan zame ma wani wato nauyin zinubi ne. Sai yace wahiya li rajulin sitrun, wani ko doki yakan zame masa wato rufin asiri ne, an gane ku? Wani doki yakan zame masa rufin asiri ne. Sai yace wahiya li rajulin ajrun, wani ko doki yakan zame masa wato abin samun lada ne, hanya ce ta samun lada. Kenan mun gane anan doki kala uku ne, wani ya zame masa daukan zinubi, wani dokin zai zame masa rufin asiri ne, wani kuma dokin zai zame masa hanya ce wadda take ta samun lada. Sai yace fa amman lati hiya lahu wizrun, sanin dai mutumin da doki yake zame masa wani nauyin zinubi ne, maza Allah yace farajulun rababaha riya'an wa fakran wa niwa'an ala ahli al-islam, maza Allah yace mutumin da ya daure doki dan riya ya nuna ma mutane cewa shi mai akwai ne mai hali ne, wa fakran kuma dan yin alfahari ranar hutu na hutu ya hayo doki ya fito, wa niwa'an ala ahli al-islam kuma dan gaba da kiyayya ga musulmi, maza Allah yace fahiya lahu wizr, duk mutumin da ya daure irin wannan doki to ya tabbata cewa zinubi ne a kan shi har akai lokacin da ya rabu da wannan doki. Duk mutumin da ya riki doki kawai dan dai ya nuna ma mutane cewa shi mai wadata ne yana da doki ya riki doki, ko dan yin alfahari da nuna isa, ko dan kiyayya da gaba wato ga musulmi, in za a yaki musulmi ya hau ya fita ya je ya yaki musulmi, maza Allah ya ce to fahu fahiya lahu wizr, to wannan doki gare shi wato nauyin zinubi ne. To ina ga wanda ya riki doki saboda sukuwa, sukuwa irin ta yau, wanda galibin sukuwa ta yau sukuwa ce haramtacciya, dama sukuwa ce ta mutu, wanda asalin sukuwa abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ya shar'anta sukuwa, wanda yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya horar da sahabbai shine yin sukuwa, kamar yadda ya kasa da wakai tun daga saniyatul wada har izuwa masjidu bani zurai, wanda ita sukuwa tana da asali a cikin addini. Don haka in ka koma littattafai na hadisi da littattafai na fiqhu sai ka samu malamai sun yi babi na musamman akan al-musabaqat ita ce sukuwa. To don haka kasancewar anan fa ana maganar wanda ya daure doki ya riki doki yake kiwon shi kawai dan riya ya nuna ma mutane shi mai hali ne da alfahari dan gaba kuma da kiyayya ga musulmi, to haka shi ma duk mutumin da ya daure doki saboda sukuwa irin wannan sukuwa wadda take moduce, to shi ma wannan a kullun wannan doki matsayin daukan zinubi yake akan shi, wallahi azbillah. Sai yace wa amman lati hiya lahu sitr, sanin dai dokin da ke zame ma mutum wato rufin asiri, maza Allah yace farajulu rabadaha fi sabilillah, mutumin da ya daure doki saboda Allah ya riki doki saboda Allah, kuma lam yansa haqqan lahi fi zuhuriha, sannan bai manta haƙƙin Allah wato game da wannan bayan doki, ma'ana shi in yana da buƙatar hawa ya hau, idan wani yana da buƙatar a ara masa kuma ya ara masa shi ma ya je ya biya buƙatar sa, wala riqabiha ko wuyayanta, ma'ana kenan bai manta haƙƙin Allah ba. Menene haƙƙin Allah? Duk wanda ya nema a ara masa saboda Allah a ara masa, maza Allah yace fahiya lahu sitr, wannan doki gare shi rihin asiri ne, an gane ko? Domin in ya tashi biyan wata bukatar shi ba zai je ba ya roki wani, a yana da doki sai ma dai a zo a nema abun shi. to wannan doki a matsayin shi wato rufin asiri ne a gun shi. Sannan na uku sai ya ce wa amman lati hiya lahu ajr, sanin dai mutumin da doki ke zame masa hanya ce ta samun lada, maza Allah ya ce farajulun rabada ha fi sabilillahi li ahlil islam fi marjin aw rauda, shine mutumin da ya daure doki saboda yaki na daukaka addinin Allah, ya daure doki kawai takanas saboda ijihadi ya tashi a fita da shi. Fi marjin, wato a wata makiyaya aw raudatin ko wani dausayi, idan aka ce marj da wanda ke akwai tsanwar ciyawa kenan, shine ya daure dokin yana kiwo aw raudatin ko cikin wani dausayi. Maza Allah ya ce fama akalat min zalika la marji aw raudati min shay, duk abinda dokin ya ci na ciyawa a wannan makiyaya ko wannan dausayin, maza Allah ya ce illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatu, face sai an rubuta masa lada daidai da adadin iya abinda dokin ya ci na ciyawa. Idan ya ci ciyawa 100,000 sai an rubuta masa lada 100,000 a duk lokacin da ya kawo ya saka dokin ya yi kiwo, to iya adadin ciyawar da ya ci iya adadin ladan da za a rubuta masa. Sannan sai ya ce wa kutiba lahu adada arwasiha wa abwadiha hasanat, kuma sai an rubuta masa lada gwalgwadon kashin da dokin ya yi gwalgwadon bawulin da ya yi. In so goma dokin ya yi kashi, in kashi goma ya yi sai an rubuta masa lada goma, adadin bawulin da ya yi kuma sai an rubuta masa lada. Lafazin arwas jam'i ne na raus, idan aka ce raus shine kashin doki, kashin doki ko na jaki shine ake kira arraus. Shine ya ce wa kutiba lahu adada arwasiha wa abwaliha hasana, sai an rubuta masa lada gwalgwadon kashin dokin da bawulinsa. Sannan maza Allah ya ce wala taqau diwalaha, shi wannan dokin wato ba zai tsinke diwalaha igiyar da aka daure shi, ita ce ake kira zarara, ma'ana doguwar igiya da ake daura ma dabba sai a sake ta makiyaya ko ina tana yawo tana kiwo. Shi ne ya ce wala taqau diwalaha, shi wannan doki ba zai yanke igiyar da aka daure shi da ita. Fastannat, ya fita yayi da gudu yayi sukuwa, sharafan fage daya aw sharafaini ko fage biyu, illa kataba Allahu lahu adada athariha wa arwasiha hasanat, face sai Allah ya rubuta masa lada gwalgwadon adadin sawun dokin kuma da duk kashin da yayi a wannan sukuwar da yayi. Wai idan ya cire igiyar ya fita da gudu yayi sukuwa fage daya ko fage biyu, to duk takin da yayi da duk kashin da yayi da duk bawulin da yayi a wannan sukuwa da yayi, sai Allah ya rubuta masa adadin lada. Sai ya ce wala marra biha sahibuha ala nahri, shi mai irin wannan doki manzon Allah ya ce ba zai taba wucewa da wannan doki ga wata korama, fa sharibat minhu, dokin ya sha ruwan wannan korama. Wala yuridu an yaskiyaha, kuma ba zai yi nihin kai dokin mashaya ya shayar da shi ruwa, illa kataba Allahu lahu adada ma sharibat hasanati, face sai Allah ya rubuta masa lada adadin ruwan da shi dokin ya sha. In ruwa ka zo ka bashi adadin dugon ruwan da ya sha, sai Allah ya rubuta maka lada. To wannan ga mutumin da ya rike doki kawai saboda Allah, domin al'amari wanda yake na addini, ta kowane hali a cikin kowane hali dare da rana a cikin lada yake. Ila ya Rasulullah, sai aka ce ya manzon Allah, falhumur su ko jakai menene lamarinsu, falhumur jakai su ko menene lamarinsu. Qala, sai manzon Allah ya ce ma unzila alayya filhumur shay'un illa hadhihi alaya, yace game da jakai manzon Allah ya ce ba a saukar mun da komai illa hadhihi alayatul fadha aljami'a, yace sai wannan aya daya daya wadda ta kunshi ma'anar duk wani aiki na alkhairi. Shine fadar Allah subhanahu wata'ala, faman ya'malu misqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata aiki na alkhairi, ya aikata aiki daidai da nauyin jankiya shi, na alkhairi yara zai ga sakamakon shi a ranar kiyama. In dai aiki ne na alkhairi ko mun kankantar shi idan mutun ya aikata, to zai samu sakamakon shi a ranar kiyama. Haka wa man ya amal misqala zarratin sharran yara, duk wanda ya aikata wani aiki daidai da nauyin jankiya shi na sharri da mugunta, to zai ga sakamakon shi a ranar kiyama. Maza Allah ya ce in dai game da shakai ne, to ba a saukar mun da komai face wannan. To dan haka wannan yana nuna mana duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wahayi ne na Allah subhanahu wataala da yake masa. Kaga anan aka tambaye shi dangane da dawakai, manzon Allah yayi bayani, aka tambaye shi game da jakai, sai yace a in game da jakai ba a saukar mun da komai ba, yace illa kawai wannan aya wadda ta kunshi dukkan wani aiki na alkhairi idan mutun ya aikata zai samu sakamako a gun Ubangiji subhanahu wataala. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana wajibcin fitar da zakka. Duk mutumin da baya fitar da zakka to ya bujuro da kansa ga azabar Allah subhanahu wataala. Kuma wannan hadisi yana nuna duk wanda ya mallaki wani jinsi na wata dukiya, dukiyar da ke akwai zakka a cikinta, idan baya fitar da zakkar to a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai azabtar da shi da wannan dukiya da ya tara. Koma wace irin dukiya ce, inda dukiyar da ke akwai zakka a cikinta. Don haka kenan kuma wannan yana nuna mana dawakai babu zakka a cikinsu, inda akwai zakka a cikinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani. Shi doki sai dai in ya kasance sana'ar ka ce sayar da dawakai, to wannan a lokacin zakka kenan kowane doki za ka yi masa kima, kaga dawakan miliyan nawa kake da su. Waɗannan dawakai sai ka jimulce kuɗinsu sannan ka fidda musu zakka. Amma in kiwon dawakai ne mutum yake, to in ka mallaki doki in ya kai 100,000 in dai kiwon su ne kake, to wannan babu zakka a cikinsu. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.